aucune ère ne peut enterrer cette guerre. The voice of America, direct from Washington. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da suba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri, a sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 26 ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakub da kanin labarai.
To Baballe, Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa ya kamata fara fitar da hatsi daga Ukraine a cikin 'yan kwanaki masu zuwa, yayin da take Allah wale da ɓarimota da Rasha take yi a birni mai muhimmanci na Odessa mai tashar jirgin ruwa. Ziyarar da shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ke niyya yi a Taiwan yayin rangadinta a nahiyar Asiya a cikin watan Agusta ta sa China ta maida martani mai gauni, inda mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajenta yake cewa za su ɗau matakin martani mai tsauri idan Pelosi ta ziyarci ƙasar ta tsibiri. Kana a Najeriya, wasu 'yan bandiga sun kashe mutum 11 tare da raunata wasu 13 a wasu unguwanni a ƙaramar hukumar batsari na jihar Katsina.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya 'yan fashin daji sun yi awon gaba da mutane da dama da suka hada da mata da kananan yara a jihar Neja.
Muna nan mu fara shawarwari ta yadda za mu hada operation da za a samu a shiga cikin dajin da yadda za a yi a samu a rufe waɗannan mutane a ciki daga hannun waɗannan ta'adda.
Wasu malaman jami'a a kudu maso gabashin Najeriya sun yi tsokaci kan zanga-zangar wuni biyu da kungiyar kwadugo ta ƙasa NLC za ta fara gudanarwa a yau Talata.
NLC ta shigo ciki ne a matsayinta na uba, ai to kaga abin da ya shafi ɗanka ya shafe ka, kuma an ba gwamnati dama ai ya yi kokarinta ne da za a yi rufe wannan shiri sun gagara. To ka gani ya kamata ta matsayinta na uwa da uba ta shigo ciki, domin su ba da nasu gudunmawar kenan ba ta yadda za a ga a samu maslaha.
Kamar kowace ranar Talata yau ma, muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokwa take gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa ya kamata a fara fitar da hatsi daga Ukraine a cikin 'yan kwanaki masu zuwa, yayin da take Allah wadai da ɓarimota da Rasha ke yi a birni mai muhimmanci na Odessa mai tashar jirgin ruwa a tekun Bahar Aswad, sa'o'i bayan da ta amince a fara fitar da abinci da jiragen ruwa. Za a gudanar da jigilan hatsi ne daga Odessa da wasu tashoshin jiragen ruwa guda biyu a kan tekun Bahar Aswad da suka hada da Chinamask da Yuzni, inji kakakin Majalisar Dinkin Duniya Farhan Haq. Kuma za mu tabbatar da an biye wa sharuɗan da aka gindaya na fitar da abinci salon-alon. Haka ya jaddada kalaman babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres, inda yake cewa duk wani mataki da zai sabawa yarjejeniyar ba zai taimaka wa shirin da aka yi ba. Yana mai Allah wale da harin makamai mai linzami da Rasha ta kai a birnin Odessa a ranar Asabar. Sai dai ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya ce babu wani abu da Rasha ta sanya ma hannu akan yarjejeniyar fitar da hatsi a Istanbul da zai hana ta ci gaba da ayyukan soja na musamman da take yi da lalata gine-ginen soja da kuma auna wasu ayyukan soja. Ziyarar da shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi take niyyar kaiwa a Taiwan yayin rangadinta a nahiyar Asiya a cikin watan Agusta ta sa China ta maida martani mai gauni, inda mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajenta yake cewa za su ɗau matakin martani mai tsauri idan Pelosi ta ziyarci ƙasar ta tsibiri. A wani taron manema labarai a jiya Litinin, kakakin ma'aikatan harkokin wajen China Zhao Lijian ya tabbatar da rahoton jaridar Financial Times na ƙarshen mako da ke cewa kashedin da China ke yi akan ziyarar shugaban majalisar sun yi tsauri fiye da lokutan baya da ta nuna fushinta akan wasu manufofin Amurka akan Taiwan. A ɓangaren China, mun sha bayyana wa ɓangaren Amurka ƙarara muna da matuƙar damuwa hangame da ziyarar da Pelosi ke niyyar yi a Taiwan da kuma bayyana adawarmu, in ji shi. Mun shirya wa duk wata matsalar da za ta biyo baya. Idan ɓangaren Amurka ta haƙiƙance akan ziyarar, China za ta ɗauki ƙwararren matakan kare kanta da iyakokinta, kuma Amurka ta shirya ɗaukar duk wani alhaki na munanan sakamako da wannan batun zai haifar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan bindiga sun kashe mutane 11 tare da raunata wasu 13 a wasu unguwanni a karamin hukumar Batsari na jihar Katsina. 'Yan bindigan da yawansu ya haura 100 sun shigo ne akan babura da bindigogi masu hadarin gaske. A cewar jami'an 'yan sanda, tuni suka dauki matakan kwantar da tarzoma a yankin. Wakilinmu Sani Shaibu Malumfashi ya tattauna da kakakin 'yan sandan jihar Katsina Gambo Isa wanda ya tabbatar masa da faruwar lamarin.
Da misalin karfe 7:15 na dare, DPO wanda yake kula da yankin Batsari ya aiko mana da rahoton cewa 'yan ta'adda sama da su 100 dauke da mugun bindigu suna ta harba harbe kuma sun afkawa wasu ƙauyuka guda 2 da Katoye da kuma unguwar Turaku. Sun kai harin nan kuma sun karkashe mutane. Akalla ba a kasar ba an kashe mutum 11 kuma an raunata mutum 13 a wannan hari da aka kai. Kuma zancen da nake maka mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina dandanan ya tashi mukaddashinsa wanda yake kula da harkar operations. Kuma an kinsa shi da jami'an mobile da motoci masu sulke aka tsara da waɗanda suke akan waɗanda suke a wancan wuri domin su tafi su tabbatar da cewa an samu tsaro da doka da oda ta dawo wannan wuri kuma an ba wa waɗannan al'ummomi kariya.
To batun kone-kone fa
DPO ya faɗa mana cewa an kona mota kera Golf guda 3 sannan an kona babura na al'umma waɗanda ba zo su gani ba guda 3 an kona shaguna wanda ake sayar da kayan masarufi kenan guda 2 shine rahoton da ya aiko mana.
Sanshi Malafashi muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To madalla an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. ‘Yan fashin daji na ci gaba da kai hare-hare kan jama'a tare da yin garkuwa da su domin neman kuɗin fansa a sassa daban-daban na arewacin Najeriya. Inda ko a cikin daren Litinin ɗin nan wayewar garin yau Talata, 'yan fashin dajin sun auka garin Shadaɗi ta yankin ƙaramar hukumar Mariga da ke jihar Neja, inda suka yi awon gaba da mutane da dama wanda akasarinsu mata da ƙananan yara ne. Daga Neja, Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da wannan rahoto.
'Yan fashin daji na ci gaba da aukawa jama'a tare da yin garkuwa da su domin neman kuɗin fansa a sassa daban-daban na arewacin Najeriya ko a cikin daren Litinin ɗin nan wayewar garin ranar Talatan nan. 'Yan fashin dajin ɗauke da manyan bindigogi sun auka a garin Shadaɗi ta yankin ƙaramar hukumar Mariga a jihar Naija, inda suka yi awon gaba da mutane 12 akasarinsu mata da ƙananan yara, al'amarin da ya yi matuƙar tayar da hankalin mazauna yankin. Kamar yadda ɗaya daga cikinsu Alhaji Ɗanlami Shadaɗi ya yi ƙarin bayani.
Misalin ƙarni ɗaya daidai 'yan bindiga suka kawo hari a cikin garin Shadaɗi. Sun ɗauki mutane da dama, sai Allah ya sa dai ba zai kashe ba, amma dai sun ɗauki mutum 13 da mata da maza, gidanta da mata aure da kuma ƙananan yara 'yan mata haka suka tafi da su.
Dai shugaban ƙaramar hukumar ta Mariga Honorable Abbas Kasuwar Garba ya yi ƙarin haske akan wannan hari na Shadaɗin.
Muna nan mu fara shawarwari ta yadda za mu haɗa operation da za a samu a shiga cikin dajin da yadda za a yi a samu a rescue waɗannan mutane a ceto su daga hannun waɗannan 'yan ta'adda.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Neja dai ta ce tana bincike akan wannan sabon hari, domin kuwa kwamishinan 'yan sandan jihar Mande Bala Kuriyas ya ce ba su gama tantance ainihin abin da ya faru ba.
When I'm here to get that confirmed that report, but I'll confirm later. I had that but I'm here to confirm.
A ɗaya gefen kuma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta samu nasarar kama wani mai suna Alhaji Bashiru Abdullahi daga garin Bangi ta ƙaramar hukumar Marigan, wanda ta ce ya ƙware wurin yin garkuwa da mutane sannan daga bisani ya halaka su. kamar yadda kwamishina Monday Bala Curious ya yi karin bayani.
Baci da yana shi hada baki a satin mutane ya yi confessional bayin musu ba ya ce ya yi wannan muka tambaye shi me ya sa aka yi wannan lalura ne ya ce mai arziki ne da to kudaden sa suna karewa shi ya ce kai shi ba zai iya zuwa haka ba sai ce tare shi shi ma ya zama mai sata mutane wato kidnapping
a halin da ake ciki kuma gamayyar jami'an tsaron sun samu nasarar kubutar da wasu mutane 22 daga hannun masu garkuwa da mutanen a ƙauyen Kuci ta yankin karamar hukumar Muya duk a jihar Niger kamar yadda wata sanarwa daga ma'aikatar tsaron cikin gida ta jihar Niger dauke da sanya hannun kwamishinan ma'aikatar Mr. Emmanuel Umar ta tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Hajiyar Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci majalisar dokokin ƙasar ta gabatar masa da ƙudurin doka na bai ɗaya a cikin hanzari akan bunƙasa masana'antar ƙera na'urar ƙwaƙwalwar kwamfuta da nazarin fasahohin zamani da ake kwatantawa da gimshikin tattalin arziki na zamani. Dama ana sa ran majalisar dattawa za ta ƙada wata muhimmiyar ƙuri'a da yammacin jiya Litinin domin faɗaɗa dokar, amma shugaban masu rinjaye Chuck Schumer na Democrat mai wakiltar New York ya sanar cewa ruwan sama a gabar tekun gabashin ƙasar ya kawo cikas ga tafiyar sanatoci da dama da ke niyyar shigowa, saboda haka za a jinkirta har safiyar yau Talata. Dokar tana buƙatar aƙalla sanatoci 60 su amince da ita domin kawar da duk wani cikas da kuma shirya gabatar da shi ga shugaban ƙasa ya tabbatar, wata nasarar da gwamnatin Biden ta ci da ta ce wajibi ne a kare dokar tsaron ƙasa wadda za ta kuma taimaka wa Amurka ta fafata da China. Ƙudurin dokan za ta samar da tallafin dala biliyan 52 da wasu gudunmuwa don ƙarfafa masana'antar ƙwaƙwalwar kwamfutar da kuma ba da ragowar kashi 25 cikin 100 na haraji ga kamfanonin da za su kafa wurin ƙera na'urar a Amurka. Masu goyon bayan ƙudurin sun ce waɗannan taimakon suna da muhimmanci saboda Amurka ta yi gogayya da sauran ƙasashe da suke kashe biliyoyin dala suna yaudaran masu ƙera na'urar a ƙasashensu. A ƙarshe, wani sabon kundin tsarin mulkin Tunisia ya ƙara wa shugaban ƙasar iko ya tabbatar da ƙuri'ar raba gardama cikin sauƙi, kamar yadda ƙuri'ar ficewar ta bayyana, sai dai mutane ba su fito sosai ba. Shugaba Kais Saied ya rusa majalisar dokoki a bara kana ya ci gaba da mulki bisa ikon zartarwar shugaban ƙasa, yana mai cewa ƙasar na buƙatar a ceto ta daga raunata ta na tsawon shekaru. A watan jiya ya sake rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar. Jami'un adawa sun kaure cewa zaɓen raba gardamar, suna faɗin cewa hakan na ruguza tsarin demokuraɗiyya da Tunisia ke kai bayan juyin juya hali a shekarar 2011 kana za ta koma baya zuwa mulkin mallaka. A halin da ake ciki, Tunisia na fuskantar matsalolin tattalin arziki kana ta shigar da buƙatar neman taimakon hukumar lamuni ta ƙasa da ƙasa wato IMF, batutuwan da talaka ya sha fama da su sama da shekara guda fiye da ma matsalolin siyasa.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin namu da batun zanga-zangar kungiyar NLC. Wasu malaman jami'a a kudu maso gabashin Najeriya sun yi tsokaci kan zanga-zangar wuni biyu da kungiyar kwadago ta ƙasa NLC za ta fara gudanarwa a yau Talata, da nuna goyon baya ga yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'i ASU ke yi da suka shafe kimanin watanni 6. Daga Enugu, wakilin mu Alphonsus Okoro Igwe ya aiko mana da ƙarin bayani.
Malaman jami'a a kudu maso gabashin Najeriya sun tofa albarkacin bakinsu kan zanga-zangar wuni biyu da kungiyar kwadago ta ƙasa za ta fara gudanarwa don baiwa malaman jami'a haɗin kai a yajin aikin da sun kwashe kimanin wata 6 suna yi kan gazawar gwamnati wajen mutunta yarjejeniyarsu da ita. Dr. Aloy Dimba wani malamin jami'a ne da ke ganin tasirin wannan zanga-zangar saboda za ta karfafa kokarin da kungiyar malaman jami'a ke yi.
Into further enforce African agitation to compel government to.
Yace wannan zai ƙara karfafa fafutukar da kungiyar malaman jami'a ke yi don sa gwamnati ta fara tattaunawa da ita da gaske ko kuma ta mutunta yarjejeniyar da suka yi. Zanga-zangar za ta sa duniya baki ɗaya ta gane cewa gwamnati tana wasa ne da ita kuma ya kamata mata ga mata abin da ya dace. A cewar Dr. Muhammad Auta da ke koyarwa a jami'ar Nnamdi Azikiwe a garin Oka, ya kamata a yi zanga-zangar don jama'a su san cewa Tura ta kai bango.
ANC ta shigo ciki ne a matsayinta na uba, ai to kaga abin da ya shafi kanka ya shafe ka, kuma an ba gwamnati dama ai sai yi kokarin ta ne da za a yi don wannan issue din sun gagara. To kaga ni ya kamata ta matsayinta na uwa da uba ta shigo ciki domin su bada nasu gudunmawar kenan ba sai da za a ga a samu maslaha. Ka san su gwamnati abin da ni nake ganin kawai shine ba bangaren ilimi da muhimmanci ba, saboda me kaga yaran su ba ka makaranta a makarantun gwamnati duka private university suke da inda ke yaran su suna karatu a makarantun gwamnati, to ai yaran ba za su maza musu a gida da kuka ba za su maza musu da korafi in yaro ya zo makaranta karatu da kamata shekara uku ya gama sun haje shi shekara biyar shekara shida sakamakon ya bi aiki akan abubuwan da kuma su din ya kamata su yi kuma su ma su san ya kamata. To ka gani yanzu ya kamata a yi zanga-zanga saboda jama'a su sani cewa gaskiya abun ya kai tsaye a bango saboda yanzu yara suke zama gidan nan bai dace ba, ya kamata ko ya kokarin da yanzu zai yara su koma makaranta.
Sai dai Dr. John Ono na jami'ar jihar Abia ya buƙaci sanin irin zanga-zangar da kungiyar kwadago ta ƙasa za ta gudanar. Yace shin har da dakatar da aiki gaba ɗaya na tsawon wuni biyu za a yi ko tattaki a kan titi kawai za a yi. Idan har zanga-zangar kan titi kawai ne za a yi, to fa ina ganin ba za ta yi wani tasiri ba. Amma idan har an haɗa ne da dakatar da aiki a Najeriya gaba ɗaya, to tabbas za ta yi tasiri. Tun watan Fabrairun da ya wuce ne malaman jami'a a Najeriya suka shiga yajin aiki kan riƙon sakainar kashin da kungiyar malaman ta ce gwamnatin tarayya ke wa ɓangaren ilimi da kuma gazawar gwamnatin wajen mutunta wasu batutuwan da aka tada a yarjejeniyar da gwamnatin ta shiga da ita a shekarar 2009. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
A gaida Alfonso Sokorigwe. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Abin da dai muka yi gwanna guda hudu, mun yi gwanna garkuwan yawuri, mun yi gwanna Alelu, mun yi gwanna Sa'idu, yau ga shiro a ciku shi a gwanna kuma, in ji Allah. To, cikin gwannonin ga akwai wanda ya fara gwamnati ba sokai ba.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka bayawa. Muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Wai kan magana tsaye da dan takarar gwamnati ce kawai ta janyo duk rigingimin siyasa da ake ji suna faruwa a jihar Kebbi ko kuma dai akwai wasu abubuwa ne da mutane ba sa da labarin su. Masu muhara a wannan dandali a yau din mutane ne da suka san cike da wajen siyasar Kebbi, watakila a shirin yau mu ji ɗanɗano na wasu daga cikin abubuwan da ba kullum ake jin su ba. Ba tare da bata lokaci ba, bari in haɗa ku da Muhammadu Nasiru, wakilin mu na jihohin Sokoto da Kebbi, tare da bakinsa Sani Zauro da Abdullahi Lamba su ci gaba da wannan muhawarar tasu.
To, Alhaji Sani, wannan dai ya nuna cewa dukkan jayar da ake yi kila ba ta wuce tsaye da gwamna a jihar Kebbi, saboda shi Alelu ya haito da gehen Mallam Wayatu ne tsaye suwa wanda aka gane gehen gwamna Baburu shi kuma bai bukata wannan duk shi kawon gari kicin. Gaskiya ne takarar gwamna ne kawon gari kicin haka.
To bai iya gane wannan don na tabbatar da naji a cikin babu da yabon mallama mallama da yabon
cikin mutuncin da aka yi ma mallamawa aka yi ma Alheri shi yasa muka
mu babu abu da muka zo tsakanin Alheri da mallama tsakanin a cikin da mallama akwai wata tsakanin su tsane ya ban san abin da ya wuzu ba gare su ba
abin da ake ma a cikin an Alheri yayi mai
kwarai bace bai ba wace bai ba ai dani da kai to hasali za ta da muke dani da kai to hasali ya za ta da muke an alga shi babu wani ai ba babu abin da an mutunci illa kawai in bai kazo na da mutunci yayi ma in kace alal biwa a tiku ban ciwa ban shiga ce a tiku alal biwa a tiku ba ko wasu yawa wani
to sai ku hito ku faɗa mu da laifin da kenan
wani na mu ba mu ci a tiku ba mu ci alal da dalili ba ba mu ci alal da dalili ba saura audu lamba ka san kana tsakanin sallah kana tsakanin sallah a dakanta ka ji kada tsakanin sallah shi dan ka yaro shi dan ka shiga cikin kushi lafiya yaran shi dan sun ka shiga cikin alheri sun karba shi da ADC yaran shi dan wallahi yaran shi dan abun da muka ce a auzu billahi da shi dan zai
ku ne ko ka ma kirki
to yanzu dai alhassani in na fahimce ka
babu yau na kada wurin sai Allah
in na fahimce
ya mutum zai dai ya muna hakki mu sanna shi adili ne
to amma gobe za mu shirya a zo an ta gore da dafe kisi har yanzu da ke nuna nadama ce ta ta alheri daga tafiyar sa ba
wallahi
shi jagoran APC a jihar Kebbi gwamnatin jihar Kebbi
da jagoran APC a chairman da Anders na an san mai wannan magana duk abin da ka jiya na hadi na ji shi ga chairman da din chairman ja sannan duk abin da ka ga muna yi mu dan jibbe APC na asali idan muka bari an kawo wannan abin da ba daidai ba ba mu kosa Allah ba
ku ba masa ba
sai kunya muka da ba
muna agan
ka rubuta takarda kudin da ka ji a biya ka rubuta takarda
aiki
audu lamba ka rubuta kudin hakkinka kana jikin dan ruka audu lamba shi rubuta kudin takarda ce gobe in ya rubuta takarda kudin da ka bi wallahi ranar to ana biya ni
kaga ni wallahi ba ya he ba kun muna zuwa mu ashe mu
to
gore Allah zai kawo wanda zai biya
alhaji Abdullahi yanzu jadiyar PDP ta doki bakuncin ku kuma za a ce kila ta suma kiza ganin cewa ita ma ta samu wata galaba to akwai wani korafi da yabdo bayan an tsaya da alero ta kara sanata a mazabar Kebbi ta tsakiya wanda annan tumurko ya ce shi bai jaye ba kwace na aka yi mishi ya kuka ji da wannan
a wannan iza shi aka yi kuma daga cikin APC aka yi ai kai ai masa haka da an madali ai release ko jama'an mutanen binnin Kebbi da Bozara Kargo sun nuna kauna ga release ko daga nan aka kulla muna hunki aka ce aje a kulla mai shiri a Kargo da binnin Kebbi mu mun san ma kide kuma yanzu shirye-shiryen da suke da shi ba bato a je zabe bane sun san ba su yi aiki ba ba a iya cin zabe abinda an niyyar su aje a shirya da jami'an tsaro da jami'an zabe a ce kurun a turo zuwa 12 ai musu announcement a ci zabe don mun ga an muna ga haka dan ga local government lokal gamin ko guda ba inda suke tsadi amma suka ce su suka ce yi dawa dawa aka je hukuriya sannan da kuriya nawa aka ci da nawa kuriya nawa aka faɗi a kwada mu ne tsakani da Allah
to amma
lokal local gamin da aka yi a kwada mu ne local gamin 21 a kwada mu ne local gamin ta ci zabe da kuriya kaza an kada da mukinin kaza babu inda aka yi
Alhaji Abdullahi
akwai tuna ake dauka ana sheka rubu ana arinjido aka tura su cikin dakuna nan ya wuri mun san gidajen da aka yi aka sa ɗan sanda su ke ba aka ji a cika a cikin fari'a wayannan zalunci ne aka yi babu
Alhaji Abdullahi wannan zaben ƙananan hukumi da kake magana hukumar zabe mai zaman kanta ta jiha ita ke shirya shi wanda kuma hukumar zabe ta INEC ta shirya shi ba ka gane
akwai ba shi amsa wala ba shi amsa
sai namu takardu sai an takara hukumar INEC ta koyi takardu mu take aiki da shi me yasa akai muna
ai
aka ba su aka ce inda muka mu aka kawo motsa to so ake hada ka mu ya sa
ake
na'am
kuma kowa ya ga sai da
Allah to Allah zai yi bane aka da bai san bai ansa
mutanen jihar Kebbi gaba
ɗaya bari ya kare sai ka mai da ansa
muka taro a stadium an ga abin da mun kai aikin alheri ko a so ko a so kai aje wace aje mu ba wanda muka da yau ba ya sa da rishin adalci aka shirya hukum ba mu tare da shirin adalci amanan mu aka ci kun ba mu yadda an ci amanan mu hakkokin mu aka hana Allah zai kawo wanda zai biya mu
to Allah sai ni mi zaka ce
to abinda dai mun kai gwanna guda hudu mun yi gwanna garkuwan yawuri mun yi gwanna Aleru mun yi gwanna Sa'idu yau ga shirro a tiku shi a gwanna kuma in ji Allah to cikin gwannonin ga akwai wanda ya bar gwamnati ba sokai ba mu dai abun da muka roki Allah kada ka sakani sakani ka da kan ta inta ba kada ka sakani ta ba bani ban ban imam gaddan ka bari in ni gama kan mulme shi kawaza mu abun da muka gani gwamnati hudu an kai jiya kai babu gwamnati da an kai sunan Allah ita ko wani yake in garko ya kai zuwa ci garko ya kaza muna tare da kai an kace alheri ya kaza muna tare da kai an kace zai dace da ya kaza an yi lokacin da an kace mu ni ka ni sanin saboda ina da Aliyu gwani ta sai da ɗakin gari ta asa an kashe min kaya duk kana cikin kai a ciyar mu lokacin ta da kai mun kai siyasa ta ta ti kuma gwani ta sai da gari ta da kai mun kai amma akan an zo ɗan an ka zo kamfe a soki Aliyu a soki abin shi to na bar wannan siyasa ni rubuta a tiku ni kun bayan to Aliyu muna zanne da ni da kai an dauke an kai ofishin security tun da karfe 7 an kai ni har karfe 3 da dare akai ina tada Aliyu an dauke ni daga nan jihar Kano an kai ni Abuja ofishin security ka tambi Aliyu ka ja cikin dare ban kokarin ta adina saboda ina tare an kace ni dan ta adda Aliyu ce kwarai saboda haka to yanzu babbar siyasa da muka taho Aliyu da Abba sun so haka ni ga gwamnati a Tiku ba gudu an ka taho kana gani auda zamba kai a cikin mun sai dakin gari ko lokacin na jami'a dai kana nan aka samu mota an ka buge min gida na duka aka wani aka buge sai da ni walahi akan Nabi Aliyu saboda haka mun banci Aliyu gaba kan banci Aliyu ya saka Tiku ba gudu
mutanen jihar Kano adai
mudan da kuma an kuma musu adalci Allah musu adalci da ba su gona na kwari
to ban gani ba gani
wallahi kullu ka alhamdulillah kina lokacin kana can yawuri kamance na inda ka shigo cikin gari ka sa tiko ya adalci
ina yawuri yanzu ga magana da nake da kai ma ina yawuri
to yanzu kai misali
da yawuri to
da ka da
shi abinda mutanen binnin kar su tauna da mutanen kokole su tauna kwana a waya muna
Ko da alhamdulillah sun unwana kokole sun unwana Allah ba su gwanna cikin wadansu cikin dariyar su
mutanen ba ku da haƙi mutanen yawo ba su da haƙi yo hanya
da arkungu ayi ko kai ka san yawo da ayi
ni ka yawo ba aiki ba an dai ci amanar mu aiki ne sai idiya ware arke za a karkare haka zo aka yanzu ko tracta ba
a wata lamba don Allah mai tsoro Allah
ko wata uku mai ba
alhamdulillah ko kuna son hukuma kan magana aikin gwamnati muna magana akan siyasa
ni ba kada siyasa ta dake ban aikin
gwamnati ina wannan magana ni ko ina
kina ba ki zani kabe kana ke ga ta hedda yan takarar
gwamnati an muna aiki ya wuri yugo nan ba ai muna ba in ko an yi azo a gwara muna
alhamdulillah
kuma nan zabe za ta
Nace kai dan takarar gona mutane da sun san ministan shari'a yana da ra'ayi da tsayawa takarar gona kwatsam sai aka ji ya to ya jaye daga tsayawa na takarar din ko
bari mu dawo wannan da ka dauko bari mu dawo
to a gaishe ku malamai to muna da shiri guda daya tilau hadin da ya rage mana da zamu kawo muku mu kammala wannan muhawara rana ya ce kuma wannan shiri din zai dubi wasu daga cikin dalilan da suka hana ministan shari'a Abubakar Malami ya janye daga takarar gwamna na ita jihar Kebbi din yanzu kan a madadin su bakin namu wato Alhaji Sani Zauro da kuma Alhaji Abdullahi Lamba tare da shi wakilin mu Muhammadu Nasir da ya shirya muhawara din Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington jama'a huta lafiya
To a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takeice.
To baban da a takeice Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya litinin cewa ya kamata a fara fitar da hatsi daga Ukraine a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Yayin da take Allah wadahin da barin wuta da Rasha ke yi a birni mai muhimmanci na Odessa mai tashar jirgin ruwa a tekun Bahar Aswad. Sa'o'i bayan da ta amince a fara fitar da abinci da jiragen ruwa. Za a gudanar da jigilan hatsi ne daga Odessa da wasu tashoshin jiragen ruwa guda biyu a kan tekun Bahar Aswad da suka hada da Chinamask da Yuzni, inji kakakin Majalisar Dinkin Duniya Farhan Haq. Kuma za mu tabbatar da an biye wa sharuɗan da aka gindaya na fitar da abinci salon alon. Haq ya jaddada kalaman babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres inda yake cewa duk wani mataki da zai saba wa yarjejeniyar ba zai taimaka wa shirin da aka yi ba. Yana mai Allah wale da harin makamai mai linzami da Rasha ta kai a birnin Odessa a ranar Asabar.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.